Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa babaya ko makili Jami'iyyar mai mulki a kasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin shugaban kasar Kim Jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatan yatsa labaran kasar a jiya Lahadi lamarin da ke tabbatar da Pyongyang din na niyyar daukar kokarin mataki akan Amurka ana sa ran nan da mako mai zuwa ne shugaban kasar Kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin Koriya ta Arewa biyo bayan karewar wa'adin da take wato ta ajiye bakanta na fitar da matsaya cewa Amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen shekara rahotanni da kafar yada labaran kasar ya fitar akan tattaunawar jam'iyyar Workers Party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda Koriya ta Arewa ta nufa kamfanin dillancin labaran Koriya na KCNA ya faɗa cewa Koriya na ɗaukar matakin bijirewa mulkin mallaka kana tana shirin kare kanta amma kuma bai wani ƙarin bayani ba gwamnatin kasar Sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawayen kasar guda tara a jiya Asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin Darfur yarjejeniyar ta bayyana batutuwa da dama da bangarorin biyu za su duba a wannan tattaunawar da za a yi a birnin Juba mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci in ji mu Ahmed Muhammad babban mai shiga tsakanin a tattauna a batun batutuwan na Darfur daga bangaren SRF na hadakar kungiyoyin 'yan tawayen guda tara wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin Sudan a cikin abubuwa da za a tattauna akwai batun magance musabbabin wannan tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar da batun raba madafun iko da kuma ɗaukar sojojin 'yan tawayen a cikin rundunar ƙasar labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wani babban jami'in ƙasar Kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi na duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgi ne ya haddasa faduwar jirgin sama na kamfanin Bek Air da ya kashe mutane 12 a cikin fasinjoji 98 da kuma ma'aikatan jirgin da safiyar ranar Juma'a mataimakin Prime Minister Roman Sikler ya ce gwamnati ta aiki da wata hukuma ta musamman zuwa inda aka yi hadarin jirgin domin binciken musabbabin hatsarin jirgin samfurin Fokker 100 da ya yi kokarin tashi daga filin saukan jirage na Almaty zuwa babban birnin kasar Nuril Sultan Sikla ya yi matashi ya cewa yanzu ne aka fara binciken kuma ba za a iya nuna musabbabin hatsarin ba a yanzu ya ce mutane 8 suka mutu nan take ciki har da matukin jirgi yayin da wasu mutane 2 suka mutu a filin saukan jiragen kana wasu mutane 2 kuma suka mutu a asibiti an gudanar da makoki a jiya Asabar domin karrama mutane da hatsarin ya rutsa da su kungiyar Taliban ta kai mummunan farmaki akan tungar soja a kudancin Afghanistan ta halaka akalla sojoji 10 kana ta raunata wasu 4 wata sanarwa da ma'aikatar sojan Afghanistan ta fitar a jiya Asabar na cewa an kai farmakin ne da sanyin safiyar jiya kana aka kai samami da bindiga a lardin Helmand inda galibin gundumomi na yankin suke hannun 'yan Taliban mai magana da yawun gwamnatin lardin Umar Zuwak ya fada muryar Amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungar wato sojojin kenan a gundumar Sangin. Sai dai wani jami'in Afghanistan da ya nemi a saka sunansa ya fada muryar Amurka cewa Taliban ta kashe sojoji 17 kana ta jikata wasu guda 6. Wani mai magana da yawun Taliban da ya dauki alhakin harin a wata sanarwa ya fada cewa mayakan Taliban sun kashe sojojin Afghanistan 26. To sai dai galibin lokaci ɗan ta'addan suka yi karin gishiri a cikin bayanansu. Masu zanga-zanga a Iraki kuma sun rufe ma'aikatan mai da ke kudancin kasar a jiya Asabar.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako. Ni ne Suleiman Mumin Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sannan hankali na kasassu a kasashe irin su Niger, Nigeria da makwabta sun fara gane mahimmancin jingine sana'ar bara domin rungumar tsayayyar madogara, wato koyon sana'a ko ne aikin yi domin kare mutuncin kai da kai. Lamarin da ya baiwa masu bukata ta musamman damar samun bakin fada a ji a sahun al'umma saboda gudunmuwar da suke bayarwa a ayyukan ci gaban waɗannan kasashe. Kamar yadda za ku ji a wannan shiri, bakon na yau wani matashi ne mai sunan Abdullahi Mutari Adam, wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa bayan fama da cutar shan inna ko kuma polio, amma kuma Allah ya bashi baiwa inda ya hada sana'ar askin zamani da kasuwancin kasa da kasa. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta zanta da wannan matashi da aka fi sani da sunan R. Kelly ga rahoton da ta hada mana.
Kamar yadda a koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni ke kokari na ganin an yaki bara musamman ga nakasassu, wasu daga cikin su sun kalubalanci bara ta hanyar rungumar sana'o'i. Abdullahi Mutari Adam da ake cewa R. Kelly na kasashi bata hana shi neman na kanshi ba. Ya fara bayyana ma shirin na kasa ba kasawa ba yadda wannan matsala ta same shi.
Ni wannan lokacin da larura wannan ta same ni fi sabilillahi banni da wayan kirki. Me naji lokacin da tsohuwa ta take cewa lokacin da larura nan ta same ni ina daidai koyon tahiya. Wannan larura ta same ni bisa gane ba da polio ce, sai da suka ja lokaci aka gane polio ce. A lokacin nan na dan fara wayo. Ina tunana ka akwai doktor da ake kaini nan cikin hospital. Eh da duka kafahuwa na bi suka kamu. Yanzu cikin hospital ana kaini wurin wannan doktor kin, ina tunana mini massage. Ana hana ni in rikin dahu kafata. Ina tahiya a cikin wani akwai wani karhe da akai guda biyu. Ina rike su ina tahiya in na kwanta dago kafata, yace in dago kafata in maida. To daga wannan lokacin kuma kawai sai lakwal. Muna zuwa da lakwal da abokaina a yara unguwa. Babu wanda yake gwada mana wani ne gurgu ne ko wani waye. Duk lokacin da aka tashi tahiya wurin wani wasa ko baloci ko wani halbi ne ko wani wankan tabki ne ko wani zuwa gona ne, duka wannan abun duka da ni ake zuwa. In muka fita yawo ko kare ya biyo mu da wani waye bisu watsewa su bar ni, ma dai ina dan kokarta haka nan in huta da gudu cikin abokai. Bisu gwada mana bisu na kyamata. Ina jan kafata haka nan mu je duka muka yi ta wasa. Wuriman ni da abokaina da muka taso a Maidan Fan sun gwada mini ni ba na gashashe bane.
Iyayen R. Kelly sun saka shi a makarantar boko kamar kowane yaro, sai dai bata yi nisa ba ya fara sana'ar aski.
Siriyam ne san kiyam katriyam na kwaltagiya. Yanzu na kwaltagiya ina nan ina zamne, wani lokaci muna zamne ma sai wani abokinmu ya tayi a mai aski. Mun yi organizar rawa ana gobe sallar azumi. yanzu bayan wannan yace mai aski yace ga mai ba akwai taro yanzu da yazo zamana cikin mu sai yace mini sai yace mana dan Allah shi je koya ne ma yau he an mai aski kawai cikin hira haka na zule shi nace ka amma sai yace wallahi zo ka muni nace je soriza da musarci da sizo akwai wani da ya taba mini aski da wannan abubuwan to naga yanda yake wani dan gane ne ya zo hucewa da irin wannan abin da suke rikewa da season shi a lokacin nan ba a ma gane menene immigration ba mai na san libi zai huce ya mun aski na biya shi na ga yanda yake yanzu wannan a lokacin nan da wannan yace in mai he nace shi ma zai so wannan kayan da yaje so wannan kayan da na mai a lokacin da na mai banda shi sai da na ma mutum uku mutane suke cewa ka iya shi ka iya ka iya sai aka je aka yi rawa washe garin rawa mun ko wani aboki na shi ma yace ai ya ga na ma wani aski yana so nace mu je sayo shayi da kudin da zaka bani sai mu tayi mu dora fada kenan ana hira ina ma aski yanzu daga wannan kawai abokai na yan lakwal yan gidan mu kowa kowa sallah in ta zo dai alhamdulillah kawai sosai nake hayya kai yan gari suka gane ni gendarmomi garda da mutanen wani likita haka le functional le juge wannan da suke da muka zauna duka tare da su ma'aikata dai wannan kawai duka sai su kira na wasu in hau gendarmeri in tai su prefecture duka ina musu wasu in je gidan su duka ina musu
to kowane hanya ne ya bi dan samun jari na dora wannan sana'a tashi
wannan season dai da wannan ya siyo da wannan masarcin su ya bar mini kawai na ta ci gaba da su eh yanzu su kadir kadirkin wannan ma'aikatan in suka kiraye ni bisa zawa nan kwam uhar gida ne ba shago bane sai in tai gidansu da yake manya ne in tai gidansu in muka je gidansu sai in zamana eh su zamana a kujera su doko kujera su zamana sai in musa aski eh bin nan cewa akwai wannan jiji da ya zamana Abdulrahman Usman wannan lokacin yana gure da ɗan ɗiyan shi kanana guda biyu ne nake mai aski ma a lokacin nan da gendarmomi da wani wane ne kuma daga nan dai tahiya ta meke
sai ka zama kawai cikakken mai aski
sai na zama cikakken mai aski masu askin na gurama yanzu mutane sai suka fasa zuwa wajen su wanda su suna da salon na askin ma ni banda da a lokacin nan kawai yanzu
kai tafi da gidanka ne
kawai eh kawai yanzu kawai kowa yake zuwa wuri na a lokacin nan tsohuwata ta saya mini belo daga ka ce in zo in ma aski je in je gidanka amma kuma ni ban yankewa kawai abin da ka bani kawai da shi nake aiki ko nawa ne ma kawai sai in taya ta an tartan ina nan yanzu da na dawo zandar kuma hallo akwai mutanen mu yan guran wanda sun san ni anan da yan gidan mu ma a lokacin nan duka binne ma wani ma da yan nan garin sai yan guran da suka san ni da yan gidan mu to yanzu ina ma yan gidan mu akwai kannuna wanda muke zare da su proshti na dai sai nake musu yanzu nake musu in suka je lakwal lokacin nan suna sai ijiri sai a tambaya wawaye muku wannan aski sai ayar kili ya mana aski ayar kili shikenan abu ya yadu na samu mutane kiliyan wajen Washington kin nan dai rabin da magaram dai duka kawai na jana a lokacin nan kawai matasa kawai
to kamar lokacin da kaga abu ya yaukaka abin ya kare yin karfi na askin naka kamar ka samu kayan aski ka sai saya ko kuwa
yawara da na dawo garin nan a lokacin nan tsohuwata sai tai in bude shago da saka abin ya tai sai tai in bude shago da tsoho kawai he nakiya yanzu da ta tai Kano sai ta so mini tandazuwan nan makana waccan ta matsa kayan aski ta kama ni suka in bude shago nakiya a lokacin nan kawai kuriciya na rena abin kwa kawai gani nake ni ba aski ba zan tile kawai karatu ko ma zan ina nan muna nan ina nan ina gurma za ina nan muna yi tsawon wani lokaci sai bani kudi yanzu da ya bani kudi nazo na bude shago nan bakin kwana wajen station na gari akwai wani aboki na ana ce mai Sani Sadiq bin nan ce wannan alherin da ya muni shi ya fara sayo mini tandas shi ma na wuta guda biyu alai da Allah saka mishi da alheri da ya bani wannan tandas kin tsoho ya karo mini wani su an bani kudi nazo na bude shagon wannan na bude shago muna yi na tara wasu kudi na sai na fara zuwa Kotonu Ghana ina so kaya ina zawa wani lokaci na tayi Ghana na so kaya ina zawa ka yanzu yaro na sun yi rikici da suka rige shago to yanzu daga wannan lokacin ban saki bude shago ba na koma kofar gida mutane na suke taro ni nan kofar gida muna fada muna ina musu aiki muna fada ina musu aiki anan dai haka nan kuma har Allah ya kawo wani budin na kai ma tsoho shawara nace yanzu ga abin da nake so in yi toll nake so in saya da komi amma shago in yi shago na in je in buga muka yi shawara na bada kudi aka muni kesa da komi da komi a fito a wannan shago har yanzu ne a nan ne wurin muke nan zaune ni dai alhamdulillah sana'a dai na kama jiki na a sana'a wannan babu abin da bin yi ba da sana'a wannan
to kamar yanzu kai magana kana zuwa gane kenan ba askin kade kake ba kana hada da kasuwa kamar sai da sai dan kaya
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so inda za ku ji amsar wannan tambaya a ci gaban tantaunawar Tamar Abali da Abdullahi Mutare Adam Arkeli mai askin zamani a jamhuriyar Niger a madadin ta da bakon shirin na kasa ba kasawa ba da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka huwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar kirista duk fadin duniya barka da kristimeti da fatar an yi shagulgula lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ƙarshe a shekara ta 2019. Batutuwan da suka dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sun hada da Tsar Zainab Aliyu wata matashiya ƴan makaranta a ƙasar Saudiya bayan samun kwaya a wata jakka da aka makalawa sunanta. Muna jin labarin ne da kuma bayanai masu karo da juna shirin domin iyali yayi tattaki zuwa ofishin hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta jihar Kano. Inda Muhammad Ajiya mataimakin shugaban hukumar ya fayyace gaskiyar lamarin
lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia an rike ƴarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta shi kuma har ga Allah ya tabbata ƴan nan ba su dauki kwayan nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya kuma an ce a ce an same ta jikka biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya kawo mana korafi annan muka fara bincike a gaban sa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan ƴarsa so muka fara bincike tunda mun san handlers su ne suke da alhakin duk wanda yazo da jaka su bashi tag da komi muka je system din handlers din sai da muka yi tracing wanda ainihi ya lika wannan jaka extra jaka akan ita Zainab din
a jihar Gombe kuma shirin domin iyali ya dauko batun wata yarinya da mahaifin kawarta ya shafe shekaru uku yana yi mata fyaɗe bisa tunanin cewa ba za ta iya dauka ciki ba sabili da karancin shekarunta har sai da ya kai ga tayi ciki kafin iyayenta suka san abin da ke faruwa ga abin da mahaifiyar yarinyar da muka saya sunanta ta gaya wa shirin
mun ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je ni ta'aziya ma kauye kawai sai a shi mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ta zo zai aike ta ita kuma ta taba ce mun a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana din da ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta yan dinsu sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinya da kuma ta ce in kanwata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya dade yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauki babban hijabi ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti suka je suka samu gida a kulle suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa da amma suna ginin miki da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ce ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai yace ai yarinyar nan ta dade tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau sau mai ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same shi ya kebe da ruwansa da shofudin su ya kebe dan gurin ya rufa yana kiran tashi a gurin dan anguwa suka zo suka yi kallo
wani batu kuma da ya dauki hankalin kasashen duniya shine ceto sama da mutane 1000 a gidaje daban-daban a arewacin Najeriya da ake gallazawa kuba da sunan gyara tarbiya da kuma karatu lamarin da ya sa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ba da umarnin rufe irin waɗannan makarantun ga abin da kakakin shugaban kasar Garba Shehu ya gaya wa shirin
gurare da ake kafawa wai dan a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana cin su garafi ana keta hakkin su na dan kasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a kauce mataki akan su kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da kai
akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kulliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta dauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba
doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan din da aka kama na baya wannan idan dai ba an samu sabani ba aikin ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kulliya
a cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna kwamishinan mata da bunƙasa rayuwar al'umma ta jihar Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci kalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karbi su adreshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda zamu kira su zamu zauna da su saboda mu ga me tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsari mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama
wani labarin da ba za mu manta ba da sauri shine na masoyan nan a jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya sa wata budurwa cinawa kanta wuta da ya zama adalinta ga hirarta ta karshe da shirin domin iyali
Karolina yana suna kuma ni ma ina suna siyan ka cibiyar abin aurena kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aurena amma rudduran ga abu kaddarori ne kawai
to yanzu watakila an ce Umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki
shi haka nan an kace dan kora nan da wani sana'i ana ga ya mai ko shi ce an kai serious masir an kai mai karin ruwa to addalori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko ko in tsuhan ga ko mi yarancin ka ko da zaka mutu ne da abin da Allah ya rubuto tun harko shi ya fare karshiya ko da zaka mutu ne kongare abu kaddarori ne kawai re
masoyin Aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani auren su ba zai yiwu ba
ina ta kabu in je ni dawo to ni gare cewa mashin din ga ba na bane kuma sannan ban da aikin ko ayin da sun ce mini in ban kun turo sa zaki ba ba su ba ni ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin dunyan ga lege ta ga kuta
Jin labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta.
To alhamdulillah sai mu yi ma Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki da wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun fita da addu'a wasu sun gama da kuɗi wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka maka da alheri. Abinda suka yi muna godiya gare su Ubangiji Allah ya nemi su sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abin da wani ya ciro da aka bamu Allah shi ne musu da alheri darajar alqur'ani da ku dan jarida muna godiya Allah ya saka maku da alheri domin ku kuka yaya ta duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa abinda ake yi a tsakanin yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi hakuri abinda duk yayin take tana so mu hakuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne kuma ɗan mata su dai daukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu iyaye muna da na gabatan mu akwai kakanni akwai uwaye mu akwai manyan manyan mu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kaman mun kan gari to a kira mu ga manyan yannan mu ko da ba mu da uwaye a kira mu a ce ina so wani amma shi abun ya gagara dan Allah a kira baba na a ga na ni dai aura mu aure da wani yayi da haka an so da mu abun yayi wa mu da shi wallahi nayi nadama kware nayi nadama nayi nadama kuma da neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi su bi cikin tsakanin mu da wannan yare
domin iyali ya kawo muku kenan a wannan shekara ta 2019 sai kuma mako mai zuwa da za ta kasance Alhamis ta farko a shekara ta 2020 idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu ji inda kuke buƙatar gwamnatocinku su sa gaba domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da take karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na internet voahausa.com idan aka nemi shirye-shiryen mu
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Baby. wannan tasha ce akan